الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد نبي الهدى والرحمة محمد بن عبد الله الأمين، وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دكان دنجي أبو دغوديا ستبتك الله تبارك وتعالى وانده يسني الجنة إتشي مسوكي جدن باين سمومني وديا تتبتك الله da ya bamu ayyuka kala kala da zamu nemi shiga aljanna da su, mu nemi hanyar tafiya aljanna da aikata aikin alheri. Ina shaidawa babu abun bautawa da cancanta da dacewa sai Allah shi shi kadai tabaraka wa ta'ala, kuma annabi Muhammadu bawan Allah ne sallallahu alaihi wa sallama, kuma manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallama, wanda ya karantar da mutane himma da kokari wajen zage damtse dan neman shiga gidan aljanna. Annabi bai aikata wani abu a duniya ba da zai shagaltar da shi ya hana shi neman aljanna. Shine yake fada cewa Allah ya fada a cikin alhadisul qudsi, na tanadar wa bayina salihai. Kaji sai yace bayina salihai, ashe bayi salihai ne suke shiga aljanna, irin abinda ido bai taba gani ba. Na musu tanadi inji Allah, irin abinda kunne bai taba ji ba. Na musu tanadi inji Allah, abinda wato bai taba darsuwa a cikin zuciyar dan adam ba. Abin aljanna ba abin ba wanda ya taba ganin shi. Abin aljanna ba wanda ya taba tunanin ga yanda hakikanin sa. Abin aljanna kunne bai taba jiyo ga yanda abin aljanna yake ba, ni'imar aljanna take ba. Tsira da aminci Allah ya tabbata ga manzon Allah da shi da sahabbansa da wanda suka bi su da kyautatawa har zuwa ranar ƙarshe. Muna fatan Allah ya sa mu cikin aljanna. Ya koyan uwana musulmi, yana daga cikin falalar Allah a kanmu da rahamarsa da tausayi da jin kai, sai ya yi mana bayanin yadda aljanna take kafin mu shige ta, don ya sauƙaƙa mana ya kwaɗaita mana neman aljanna din. Abu idan aka kwaɗaita maka shi, aka gaya maka wasu abubuwa na ruhu, abubuwan daɗi da kwanciyar hankali a ciki, to sai ka sa himma, sai ka sa ƙoƙari wajen nema. Wallahi duk bawan da ya rayu a duniya bai wahala wajen neman gidan aljanna ba, bai yi aiki don Allah ya bashi gidan aljanna ba, ya yi asara kuma bai ci sa'a zuwa duniya ba. Mun gode wa Allah tabaraka wa ta'ala da ya ƙarfafa mana zance cewa duk wanda ya shiga gidan aljanna ba zai fita ba har abada. Amma wanda ya shiga cikin wuta, akwai waɗanda za su fita, akwai waɗanda ba za su fita ba. Allah ya mana bayanin kamalar aljanna kafin mu shiga aljanna. Allah ya mana bayanin babu zafin rana a gidan aljanna, babu tsananin sanyi mai cutarwa a cikin aljanna, babu gajiya a cikin aljanna, babu wahala a cikin aljanna, babu ainihin wato rauni a cikin aljanna, babu tsufa a aljanna. Duk wani dattijo, duk wani tsoho mai shekaru da ya mutu, annabi ya ce za a sake kera shi a mai da shi yaro matashi, ba wai a tsofansa zai fito ba. Duk wata tsohuwa da ta shiga aljanna za a daɗa kera ta, za a gyara ta a mai da ita matashiya. Haka duk ƴan aljanna gaba ɗaya matasa ne, saboda su yi rayuwa mai daɗi, babu mutuwa, babu damuwa, ba hawan jini, ba baƙin ciki, ba tashin hankali, ba bayan gida, ba tsuguno, ba bawali, ba fitar da miyau, babu datti, babu ƙazanta, babu bola. Duk abin da ka sani na abin ki a cikin aljanna, Allah ya gyara ta tantanin babu. Ya ce wa'iddat lilmuttaqina, kuma an tanade ta ne ga masu tsoron Allah. A yanzu haka da nake muku magana, aljanna tana nan a ajiye, Allah ya tanadar da ita, jira kurin ake yi a mutu a hisabi a shiga. mun gode wa Allah da yayi mana bayanin wannan ni'ima da ke cikin wannan aljanna. Annabi ya mana bayanin cewa shiga aljanna yana mantar da kai duk wani bakin cikin duniya. Duk wanda ya shiga aljanna ba zai taba tuno wahalar da ya a duniya ba. Ya manta da damuwa, ya manta da tashin hankali, ya manta da firgici da ya gamu da shi a duniya, ya manta da rauni, ya manta da ciwo. Duk wani abin da ka sani ya samu mutum na ainihin matsala, to wallahi yana shiga aljanna yadda ka san an wanke shi ne babu shi ba wannan. Innaha as-sil'atullahi al-ghaliya, aljanna ita ce kadarar Allah mai mugun tsada, ba wanda yake samun ta sai salihi. Kuma ba a samun aljanna sai an yi aiki, sai an yi aiki. Fa'amalu, ku yi aiki don ku samu gidan aljanna. Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa man arada al-akhirah, duk wanda ya nufaci lahira, wa sa'a laha sa'ayaha, kuma ya yi aiki don samun lahira, yana mai imani, to lalle wannan aikinsa, lalle wannan sa'ayi nasa, wato abu ne na godewa kwarai. Kaga anan Allah ya ce wa sa'a laha sa'ayaha, ya yi aikin lahira ɗin. Kenan ba a samun lahira sai an yi aiki, ba a samun gidan aljanna sai an yi aiki. Wallahi duk wanda ya dogon bacci, ya ƙi yin ibada, ya ƙi bauta wa Allah, ya ƙi aikata gaskiya, ya ƙi kyautatawa, to ya sani cewa yana nesanta kansa ne da gidan aljanna. Amma duk wanda ya aikata waɗannan abubuwa na alheri, to yana kusantar da kansa da gidan aljanna. Idan kuna son labarin gidan aljanna, ita ce kamar haka. Ƙasar gidan aljanna miski ne da za'afarani. Ƙasar da ake takawa miski ake takawa, za'afarani ake takawa. Rufin gidan aljanna dakin ɗin da aka yi na gidan aljanna, al'arshin Ubangiji ne dakin ɗin gidan aljanna. Bulo ɗin gidan aljanna da aka gina ɗakuna na aljanna da miski aka haɗa, saboda ƙanshi ba ta taɓa yin wari, koyaushe ƙanshi yake ji. Ga lu'ulu'i da aka lailaye gidajen aljanna, lu'ulu'i tsiro, ciyawa da za ta tsiro, ko in ce bulo na gidan aljanna. Bulo na gidan aljanna bulo ne na zinari, bulo ne na azurfa. Zinari da azurfa shi ne aka gina ɗakunan gidan aljanna. Idan kana son labari akan bishiyoyin aljanna, babu wata bishiya a gidan aljanna face ainihin wato jijiyarta da ta shiga ƙasa zinari ne da azurfa. Ba itace ba ne, ba tsatsafi ba ne, ba jijiya ba ne da ka sani, zinari ne da azurfa ya shiga cikin ainihin wato miski da za'afarani. Idan kana son labarin tekuna da kogunan gidan aljanna, duk kayan amfani ne, babu abin da ba amfanuwa da shi. Koguna ne na nono wanda ɗanɗanansa bai canja ba, labanin lam ya taghayyar ta'amuhu. Tekuna ne na giya mai daɗi, giyan aljanna da Allah ya halatta a shata mai zaƙi, lazzatin lisharibin. Koguna ne na zuma, iya ganin ka zaga kogi zuma ne gaba ɗaya, tatacciyar zuma wanda babu ƙudan zuma a cikinta, tatacciyar zuma wanda babu ƙudan duniya a ciki. Zaƙi kar haske tas, duk a cikin gidan aljanna. Abincin gidan aljanna kayan marmari ne, irin abin da mutum ya so ya zaɓa. Wa fakiha mimma yatakhayyarun, naman gidan aljanna naman tsuntsaye ne, masu zaƙi, masu ɗanɗano, wanda ake taune tsokan da ƙashin gaba ɗaya. Abin shan gidan aljanna, bayan wancan da na faɗa, akwai tasnimi, akwai zanjabili, akwai kafuri. Duka wannan nau'i ne na sunan kayan shaye-shaye na gidan aljanna. Kofuna da ake sha, abin sha a cikin gidan aljanna na zinari ne da azurfa. Ga haske irin na gilas, tar kofin yake, ba duhu a tattarar shi, babu ƙazanta. Ƙofofin gidan aljanna kuwa faɗi ne da su, babu takura. Ko a gida ma a yau a duniya kakan so falo mai yalwa, kakan so daki mai yalwa kakan so wuri mai yalwa komai dan adam yana son mai yalwa to wallahi kofa daya a cikin kofofin aljanna manzon Allah yake cewa kofar da za a shiga aljanna guda sai kai tafiye shekara 40 baka kure ta ba kofa ce ta zinari kofa ce ta azurfa irin sunan ne fa yayi iri daya ba wai irin zinarin duniya ba ba irin azurfan duniya ba sutura yan aljanna alhariri ne da zinari matan aljanna hurul ini ne Allah ya ce misalin su ka ka amsalil lu'lu'il maknun matan hurul in annabi yake cewa idan ka ga mace ta hurul in guda daya tana tsaye kana ganin bargwanta saboda kyau bargwan cikin kashin ta yanda yake zagayawa ba sa zubar da majina ba sa al'ada ba sa bawali babu wani abu naki a jikin matar hulun din iya kyau karshe kenan a matan gidan aljanna mutum guda za a tara masa a gidansa barkate matan hulun din kafin ya shiga zai je ya tarar da wannan mata manzo Allah ya ce a hadisi idan matar mutum ta duniya ta bata masa rai a nan duniya to matarsa ta hulun din in dan aljanna ne tana fada tun a can ke baiwar Allah ki daina cutar da shi ya kusa ya rabu da ke ya zo wajen mu duk matar da ta bakantawa mijinta inna Allah ne mai bin Allah ne dan aljanna ne duk radda ya bace rai ya shiga damuwa akan ta matarsa ta aljanna tana gaya masa cewa ki daina bakanta masa ya kusa ya rabu da ke ya zo ya tarar da mu matarka ku ta duniya in ta yi aiki na kwarai kwa hadu da ita a can idan ita ce matarka ta ƙarshe da aurenta ka mutu da auren sa da aurenka ta mutu matarka in kana so ku hadu a aljanna to kada ta ƙara aure bayan ka mutu idan ta ƙara aure bayan ka mutu to ta namijin ta mijinta na ƙarshe ne in shi dan aljanna ne kuma ita ma yar aljanna ce shi yasa wani sahabi yake gaya wa matarsa kina so mu hadu a aljanna tace kwarai yace to kar ki ƙara aure bayana Allah zai ƙara musu kyau a wanke su da wani ruwa a ƙara musu kwalliya zaka ganta kamar ba ita ba ita matar taka ta duniya in kana son ka kasance tare da ita za a ƙara mata ado za a ƙara mata kwalliya za a ƙara mata kyau kuma abun mamaki Allah yake darajar su sun fi matan hurul ini din idan ta yi aikin kwarai ta shiga aljanna da mijinta to ta fi matar hulun din Allahu akbar sitira ya aljanna na gaya muku ga mata da Allah tabaraka wa ta'ala ya tanadan musu abubuwa na jin dadi ka ta magana har ka gaji a gidan aljanna akwai Allah ya yi bayani masu shiga aljanna su ne as-sabiquna 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 wanda suke rigaye wanda suke rigaye da aikin alkhairi su za su riga shiga aljanna as-sabiquna as-sabiquna wanda suka yi rigaye na hijira su za su riga shiga aljanna as-sabiquna as-sabiquna na farkon imani su za su riga kowa shiga aljanna wadannan su ne na kusa da Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya ce suna nan a cikin aljanna mai ni'ima jannatul na'im Allah ya ce akwai su da yawa a cikin mutanen farko da yawa a cikin mutanen farko sullatun minal awwalina ya ce akwai su kuma kadan daga cikin mutanen ƙarshe mana masu farkon shiga aljanna sullatun min al-awwalina wa qalilun min al-akhirina masu farko na shiga aljanna da yawa a cikin mutanen farko kadan daga cikin mutanen ƙarshe sauran kuma za ku ji bayani suna nan kan gadaje da aka saka su ala sururin mawduna gadaje da Allah ya sa mala'iku suka saka su da zinari da azurfa yace muttaki'ina alaiha mutaqabilin suna kishingide a gadajen su na aljanna suna fuskantar juna a aljanna wani baya ganin kiyar wani dan kar ma wani ya ga aibin wani kana kwance annabi yace zaka hango gidan dan uwanka aljanna kamar yadda kake hango tauraro yana sama gayi can yana jin dadi an gama wahala a duniya an yi sallan nafila an karanta qur'ani an yi salatin annabi an yi azumin nafila an yi sadaka an bi iyaye an yi sallah an yi zikiri an yi karatu an yi an mutu an samu rahamar Allah, Allah zai ce ku ji dadi iyadu, ku ci gaba da morewa, akwai rahama, akwai jin dadi a gidan aljanna. Allah tabaaraka ta'ala yace za a kawo yara kanana suna kewayawa suna musu hidima, yaran nan ba su fita daga gidan aljanna. Yatufu alaihim wildanun mukhalladuna, malan suna dauke da kofuna na giya, kofuna na kayan shaye-shaye, kofuna a dauko maka a ce gashi kana so ana maka hidima. Kamar yadda yanzu in ka je 5 star hotel ko kaza star hotel, yanda za a yi taimaka hidima a maka kaza a maka kaza, ko idan ka shiga jirgi ka shiga first class a maka kaza a maka kaza. Wannan misali nake muku da kwakwalwar ku za ta iya rikewa. Dan aljanna baya wata wahala, dan aljanna bai san gajiya ba, dan aljanna komai yi masa ake, inji Allah tabaraka wa ta'ala. Yace ga kayan marmari, abin da kaga dama duk abin da ka sani na kayan marmari, na ciye-ciye, na tande-tande, na lashe-lashe, duk akwai a gidan aljanna. Yace mimma yatakhayyarun, abin da suka zafa, wala min tayrin mimma yashtahun. Allah ya ce akwai naman tsuntsu, naman tsuntsaye. Kun san a cikin nama, naman da yafi kowane nama daraja shine naman tsuntsu. Shi yafi daraja, shi yafi dadi, shi yafi zaki, shi yafi dandano. To akwai nama kala kala kala, amma saboda Allah san kuna son naman tsuntsaye, sai Allah ya tanadar muku, sai kun zaba irin wanda kuke so. Ga hurul in ka amsali lu'lu'il maknun da nayi bayani, gashi nan ba a jin hayaniya a gidan aljanna, ba bacin rai, wani baya gaya wani bakar magana a gidan aljanna. Kawai sai dai ka ji illa ilan salaman salama, salaman salama, aminci zaman lafiya, aminci zaman lafiya. Malam ka more iya morewa, ba rashin lafiya, ba ciwon kai, babu asibiti, ba damuwa, ba likita, ba allura, ba kayan likita, babu wani damuwa a gidan aljanna. Malam wato jin dadi ne iya jin dadi, ba ka da wata matsala a gidan aljanna. Yace ashabul yamin, yan kuma hannun dama, ma ashabul yamin, suwaye yan hannun dama? Allah tabaraka wa ta'ala yayi bayani dangane da tanadin da yayi wanda suka samu littafin su a gidan aljanna ta hannun dama. Suna cikin inuwa mai tsawo, ga ruwa da za a rinka ba su suna sha mai dadi, ga kayan marmari. Yace wa fakihatin kathira anan, amma a can kuma yace wa fakihatin mimma yatakhayyaruna, saboda wasabiquna sabiquna yake magana. Amma nan ɗan hannun dama, kaga ɗan hannun dama duk wanda Allah ya sa ɗan hannun dama ne. To sai Allah yayi bayani, yace an ba su ni'ima da kayan jin dadi da kwanciyar hankali, la maqtu'atin wala mamnu'a, baya yankewa, ba a hana su kwata-kwata. Wa furushin marfu'a, ga manya-manyan shimfiɗu na gadara, shimfiɗa mai tudu, shimfiɗa mai laushi, shimfiɗa mai jin daɗi. Aka ce gadan aljanna, in kana so a ɗakin ka a aljanna ka je wani guri, kawai fa sai dai ka ji gadan lu ya kai ka guri na aji. Allah karim, Allah ka samu samu gidan aljanna, ba ruwanka da rikitowa da tashi da wahalar shiga ban ɗaki da tsuguno, baka san wannan ba gabaki ɗaya. Allah ya ce mun tanadar da mata a gidan aljanna, saboda ya san rayuwar dan adam tana da alaka da mata na kwarai. Yace inna ansha'na kunna insha'a, mun tanadar da su iya tanadi, mun kera muku su iya kira, mun gyara muku su iya gyara, matan ku na gidan aljanna muka sanya suka zama to ƴan mata, matasa ba tsofaffi ba. Waja'alnahunna abkara quruban atraba, haka Allah ce ƴan mata waɗanda suke da sa'annin shekaru, li ashabil yamin, yace sullatun min al-awwalin, yan ashabul yamin innan suna nan da yawa a cikin mutanen farko, wa sullatun min al-akhirin, akwai su kuma da yawa a cikin mutanen ƙarshe. Ya ku yan uwana, gidan aljanna gida ne na tabbata, ba a fita in an shiga. Ka dage kafin ka mutu kai aiki irin na yan aljanna. Allah ya cika ta da karama, ya cika ta da rahama, ya cika ta da yarda. Aljanna babban rabo ce, aljanna babban mulki ne. Allah ya sanya alherin da baki ba zai iya faɗan ainihin abin da ke ciki ba. Ku yi aiki don ku samu aljanna da ni'imar aljanna, ku yi more, ku yi aiki don ku samu moriyar gidan aljanna. Ku sani cewa ya ku ƴan uwana, kun ga jin daɗi ɗin na duniya, wallahi tallahi gajere ne, akwai ruɗi a cikin jin daɗin duniya. akwai sharri a cikin jin dadin duniya, akwai karewa a cikin jin dadin duniya. Duk abin da yake tattare da waɗannan abubuwa guda uku matsala ne, zaka ji shi amma wallahi bai kauce. Duk inda kake jin kana jin dadi, ka yadda da rayuwar nan, ka dauka wallahi wata ran zaka tarar da kanka a kabari, za a kwantar da kai a gidan kasa, permanent house, wannan temporary ne. Ka gina duk abin da zaka gina, ka kwanta a gadon da duka ga dama, ka shakata da abin da kaga dama, Allah ya halatta ma auri abin da kaga dama, sha abin da kaga dama, ci abin da kaga dama, hawo motar da kaga dama, yi abin da kaga dama, gina abin da kaga dama, tare abin da kaga dama. Amma akwai fana, akwai karewa. Kullu man alaiha fan, duk abin da ke kan wannan duniyar karare ne, mai karewa ne, bai da tabbas. Ka je kai aiki don ka samu abin da baya karewa. In riga ce zaka sa ta mutu, in mota ce zaka sa a daina yayinta, idan gida ne ko miliyan nawa ka kashe ka gina, sai an zo an daina yayin wannan gidan. Idan mata ce ka aura, kana nan kana zaune da ita da kanka, zaka ga ta tsufa, ka ce hajiya kin tsufa. Menene zaka ji a duniya dawwamamme? Kuma kun san iya adadin jin dadin duniya? Wallahi jin dadin duniya dukkansa gaba ɗaya baya wuce shekara 10 ko 20. In ta kure maka ka samu da yawa, ka lissafa shekara nawa ka fara samun duniya. A lissafin rayuwar dan adam, a ce ya samu duniya yana jin dadi, kana tsammani sai ka shekara nawa? Ka ba shi shekara 40 isama. Wani baya samun duniyar ta kwanta masa, komai ya zama daidai a irin yadda yake tsammani, sai ya kai shekara 55, 60 ko wani abu, kaga arziki Allah yana tila masa. Wani ma yayi furfura ga dukiya, wani ga ciwuka sun ziyarce shi, ga arziki kuma. A tunaninsa shi kansa ya sani, wallahi bai isa ya kai a ba shekara 10 ba, zai ci gaba da jin dadin da yake ji ba. Dan ku wallahi akwai abin da baka ci, da yawa akwai wanda Allah ya musu jin dadin duniya amma an hana su cin wani abu. Da yawan ku akwai wanda ba sa cin red meat, ba sa cin jan nama. Ka duba dadin nama, ka duba zakin nama, ka duba dandanan nama, amma an haramta maka shi. Ka ci ka tafi asibiti, ka ta ci ka tafi lahira, sai ce baya cin red meat, sai kawo leg. Daga jannama an dawo cin kafa saniya, la ilaha illallah. Daga jannama an dawo cin jela saniya, an mai da kai daga cin jannama ka dawo cin hanji gidan kashi, ka fara cin tawul gidan kashi, large intestine shi kake diba saboda baka da lafiya. An ce sai ka fara cin fari, farin ma suka ce ka daina cin kaza, kifi zaka nema. Kifin ba sai a ce banda dan kaza sai na kaza, sun hada ka da tashin hankali da bala'i, saboda duniya ce gajeriya. Sun hana ka cin zaki, sun hana ka cin maiƙo. Duba dadin zaki, duba dadin maiƙo, amma sai a ce karkace dan zai baka matsala. In ka lazumci zaki da maiƙo, ka tafi kabari, to ina jin dadi, ina kwanciyar hankali. Bacci ya gagare ka, sai an maka allura ka sha kwayoyi. Da yawan mu bamu da lafiya, da yawan mu bama bacci sai mun sha kwaya. Kar ta san kar ne, duk wanda kaga yana cikin wadata ko rufin asiri ko waye da sauransu, to ka je falansa kaga kwayoyin magunguna da yake afawa, saboda ya surviving. Duniya ba ta da dadi, aljanna ita ce garanti tabbas. Ku yi aiki don ku samu gidan aljanna. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi mana bayani, wannan ni'ima ta duniya wallahi dirrar da ka shiga cikin wuta ba za ka sake tuno ta ba, kamanta kamar wato azaba sai ka dauka. Subhanallah, ashe ba kama taba jin dadi ba. Ko me kike ganin ka tana da ba mulki kake ba, ana maka jiniya. Wata ran za a zo a sauke ka, shugaban kasa zai zo ya gama mulki ya sauka, yazo daurin aure ba, amma san ya zo ba sai a ce ai can tsohon shugaban kasa ya zauna. Gwamna ya gama mulkin sa, a sauke shi yazo yana bin daurin aure, ana ganin sa wani ya gaishe shi, wani ya ce da Allah malam ba mu guri mu huce. Ka gama yayin ka, kai tsaya, babu wani tabbas, babu wani garanti, babu wani jin dadi na dawwaman mai, babu shi in dai a duniya ne. To idan aka sa mutum a cikin wuta, sai ya manta duk wata ni'imar da ya samu. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana hadisin Anas ibn Malik, yace za a zo da wanda ya fi kowa jin dadi a cikin duniya, wanda ya samu shiga wuta, ya bi an ami ahli dunya min ahli nari, ya fi kowa jin dadi a duniya kuma dan wuta ne. Ashe zai iya yiwa ka ji dadi a duniya kuma ka shiga wuta in ba kai aikin aljanna ba? Yace idan aka kawo shi, manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace sai a dan tsoma shi kurin a cikin wuta, dan tsoma za a yi, a dan tsunduma shi, da an tsunduma shi aka ciro shi, sai a zo da shi, sai a ce ya kai dan adam, wai ka taba ganin alheri ko a rayuwarka? Sai ce ya ubangiji tunda nake ban taba ganin alheri ba. Yayi shekaru a duniya bai san matsala ba, amma tsome daya aka yi masa tsome. Yanda ka san mace tana soya doya da kwai, ta tsoma doyar a cikin kwai, ta maza ta daga don kai ya shanye mata kwai. To haka za a tsoma mutum a cikin wuta ya kone ya murkushe gaba daya. Idan an fito da shi an dawo mai dare, sai a tambaye shi, wai ka taba ganin ni'ima a rayuwarka? Sai ce ban taba ganin ni'ima ba ya ubangiji. Ka taba ganin alheri? Ina jin dadin ka na duniya, ina gidaje, ina mata, ina motoci, ina kamfanoni, ina riguna, ina kaza, ina kaza. Sai ce bai taba yi ba shi ba, ba shi bane ba. La wallah. Sai ya ce wallahi ya rabbi, za a zo da wanda yafi kowa talauci da wahala da kunci a duniya, amma kuma ya samu gidan aljanna. A'a, ashe ka iya wahala a nan duniya kuma ka samu rahmar Allah? Lamane na ubangiji sai shi a dan tsoma shi tsome daya a gidan aljanna. Sai a zo a ce da shi, ya kai dan adam, wai tunda kake a rayuwarka, wai ka taba ganin bala'i, ka taba ganin rashi, ka taba ganin ka san yunwa, ka san talauci? Sai ya ce la wallahi ya rabbal alamin, ya ubangiji tunda nake ban taba wahala ba. Saboda ya shiga aljanna ya ji dadinta, bai taba sanin kunci ba. A ƙarshe ya koyi uwana, wannan huduba tana magana akan mu yi aiki don mu samu aljanna. Kuma Abubakar ya buga mana misali, hanyoyin samun aljanna suna da yawa. Wata rana annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, kamar yadda Abu Huraira ya ruwaito, yace kai a cikin ku waye ya wayi gari yau yana azumin nafila? Man asbaha minkum al-yawma sa'ima, waye ya wayi gari yau yana azumin nafila? Ina masu azumin nafila? Ina masu azumin litini alamis albishirinku? Ina masu azumin siyamu dauda? Yayyau ya sha gobe, yayyau ya sha gobe. Ina masu azumin arfa? Ina masu azumin watan al-muharram? Ina masu azumin kaza, masu neman lada? Abubakar yace gani. Waye ya wayi gari yau yana azumi? Abubakar yace gani. Man tabi'a minkum al-yawma janaza, waye ya bi janaiza ya raka gawa yau, yayi aikin alherin raka gawa? Abubakar yace gani naje. Yace man at'ama minkum al-yawma miskina, waye yau yayi bada sadaka ya ciyar da miskini? Waye taimaki wani mabukaci a yau? Waye bada sadaka a yau a cikin ku? Abubakar yace gani. Manzo Allah ce man adamin kumul yawma marida, waye ya gaida marar lafiya a cikin ku a yau? Abubakar yace ana gani nan nayi duka waɗannan abun. Duk wani abun kai gaba da yace wallahi nayi su ya rasulullah. A rana daya manzo Allah yake cewa wannan abubuwan ba za su taba haduwa akan wani mutum a rana guda ba face sai Allah ya sa shi a gidan aljanna. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين الله كسام شيء الجنه الله كعزت عمد ايكي نا الجنه وبنجي كربا مود وتا كربا مود ايكي وتا يا الله كيافي مانا كرا كرمو كسا الجنه شيء مكومر مو انا بقاتا ان قوى مسلمي قبا ايا سي ادو اتمو سمان الامة متانا زاريا سنة نان كان قبا نا ازاقا مسسركي يا الله كذاقا مسسركي متوران الله ya Allah ka zaba wa mutanen zariya sarkin zazzau da za a zaba sabo ya zama mai tsoron Allah, ya zama mai tausayi, ya zama mai addini, ya zama mai kishin al'ummarsa. Ya ubangiji kai mana zabi daga gare ka. Ya ubangiji karka bar ra'ayi namu. Ya ubangiji kai mana zabi daga gare ka. Ya Allah duk wanda alheri ne gare shi Allah ka tabbatar masa, ya zama alheri ga al'umma, alheri ga ƙasa, alheri ga duniya. Allahumma izzana wa la tuzillana wa akrimna wa la tuhinna wa ansurna wa la tansur alaina wa amkur lana wa la tamkur alaina wa atirna wa la tu'thir alaina wa ansurna ala man bagha alaina wa qumu ila salatikum yarhamukumullah.